من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا اخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الله مدوكين سركي دا ايكون سدا قدرا ورسا يا قدرا زامو شغبا دا ونن كراتونامو نتفسير القرآن المجرمة da nake gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma a yau ranar Lahadi 23 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1444, wanda ya daidai da 24 ga watan 4 2022 miladiya. A wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril, wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin Kano, idan ban manta ba muna cikin suratul Hajji, kuma a jiya mun tsaya aya ta 29 a cikin wannan sura. Yau za mu tashi insha Allahu aya ta 30, inda Ubangiji Madaukakin Sarki yake cewa:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فهو خير له عند ربه وأحلت له الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي
Na'am. Allah madaukakin sarki yace zalika, waɗannan ababe da muka ambata na hukunce-hukunce, wa man yu'azzim hurumatillahi, duk wanda ya girmama abinda Allah madaukakin sarki ya haramta, fa huwa khairul lahu inda rabbi, to shi ne mafi alkhairi a gare shi a wajen Ubangijinsa. Wa uhillat lakumul an'am, an halatta muku amfani da cin dabbobin ni'ima, illa ma yutla alaikum, sai abinda ake aka karanta muku ko ake karanta muku a cikin littafi cewa haramun ne. Fattanibur rijsa min al-awthani, ku kaura cewa azanta na bautar gumaka. Wattanibu qawla zur, ku kaura cewa magana wadda take ta zur. Hunafa'a lillahi, suna masu tsantsanta addini ga Ubangiji madaukakin sarki. Ghaira mushrikina bi, ba sa hada Allah da wani a cikin bauta. Wa man yushrik billahi, duk wanda ya shirka ya haɗa wani da Allah, فكأنما خر من السماء فتنقشن شي كمر wanda ya fado ne daga sama fatakhtafuhu at-tayr wanda tsuntsuwa ko tsuntsu ya riga ya cafke shi ya yayyaga shi ya kacaccala naman shi aw tahwi bihi ar-rihu ko wanda iska ta jifa da shi fi makanin sahiq a can wani waje wanda yake mai nisa Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin bayani akan hukunce-hukunce da abubuwan da ya kawo na aikin haji a baya ya faɗi yanda za a ambaci Allah da yanda za a yi yanka da za a rinka siyar da yankar da kuma yanda mutum zai tsarkake kansa bayan ya gama aikin haji to sai sai zalika kamar duk waɗancan hukunce-hukuncen da muka faɗa wanda muka yi umarni na aikin da'a wajen aikin haji da duk abin da muka faɗa na samun lada wa man yu'azzim hurumatillahi duk wanda ya girmama abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta wato ya kaurecewa saban Allah da abubuwan da Allah ya haramta suka yi girma a cikin zuciyarsa ta yanda ba zai aikata su ba wato duk waɗancan ababen da muka faɗa na alkhairi da duk waɗancan abubuwan da muka faɗa wanda na ayyukan hajji to duk wanda ya girmama su ya kare duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya ce haramin ne bai aikata shi ba bai afka ba cikin aikata abin da Allah baya so kuma wannan abin didda abin da duk abin da Allah yake baya so ya naunaya a cikin zuciyarsa yake ganin girman aikata shi Allah yake ko wannan fa huwa khairul lahu inda rabb wannan shine mafi alkhairi a gare shi duniya da lahira ay falahu ala zalika khairun kaseer yana da alkhairi mai yawa da lada wadda take mai yawa kamar yanda wanda ya aikata ayyukan da Allah yake ayi na da'a yake da lada yake da girman sakamako a wajen Allah haka wanda ya bar abinda Allah ya haramta ya kaurecewa abinda Ubangiji madaukakin sarki ya haramta shi ma yana da lada da mai girma a wajen Ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce wa uhillat lakumul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima sune dangi na raquma da sam da tumakai da awakai wannan an halatta muku mun halatta muku dukkan nau'ika na waɗannan illa ma yutula alaikum Allah ya ce madaukakin sarki ya ce sai dai abinda aka karanta muku a cikin littafi mai tsarki na cewa wannan abin haramun ne kamar yadda Allah ya haramta hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bi to duk waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta wal inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghayri al hasb duk waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta na mushe na jini wanda yake mai kwarenya na nama alade na abinda aka kira sunan wani wa ma uhilla li ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu duk waɗanda aka shaƙe su suka mutu ko kuma suka fado daga kan gini ko dutse suka mutu shine illa ma yutula alaikum wato dukkan dabbobi na ni'ima Allah ya halatta muku ku yanka su ku ci sai abubuwan da alkur'ani ya zana muku cewa cin su kau haramun ne Allah sai yace fajtanibur rijsa minal awsan ku kaurecewa ar-rijsa minal awsan kazanta domin ar-rijs shine al-qazar min inna minal awsan li bayanil jins ba min ce tab'in biya ba wato ku kaurecewa ba aka ake nufi ba wani bangare na gumaka kenan ban da wani a'a, bayanin jinsi ne, bayani ne akan dukkan jinsin gumaka. Ay ittanibur rijsa, ku kaurecewa kazanta. Allazi huwa al-awsan, wanda shine gumaka da ake bautawa. Kada anan gun sai zaman to cewa Allah madaukakin sarki ya hana bautata gumaka, kuma ya ambaci bautar gunki da matsayin kazanta, domin ita ce sababin dukkan wani najasa. Wai suka ce ar-rijis abinda ake nufi al-azab, domin a wani waje larabci tana daukar azaba, domin sanani sadadi ne na wajen azaba. Ko kuma Allah madaukakin sarki ya sanya gumaka rijis najasa ce a hukunci, domin ba najasa bace ba ta wasfan wanda zaka iya taba ta ake ka taba najasa. Sai dai shari'a ta kirga ta da cikin bautar gunki najasa ne, saboda menene? Yana kawar da imani, yana cakuda ibada. In aka cakuda ta da bautar gunki da Allah, to ibadar ta lalace, ta bace. To kamar yanda najasa take gusar, ruwa yake gusar da najasa wanda za mu iya gani, to haka imani yake gusar da bautar gumaka. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira da bautar gumaka cewa najasa ne. Allah madaukakin sarki ya ce wajtanibu qawlan zur, ku kaura cewa zancen zur, zancen ƙarya. Domin az-zur abinda ake nufi allazi huwa al-baqi, duk abinda yake bata ne shine az-zur. Dan ne aka ambaci duk abinda yake bata da az-zur, li'annahu ma'ilun 'anil haqqi, domin ya karkata gabarin gaskiya. Domin asalin zur shine karkata. Shi yasa a cikin suratul kahfi muka karanta tazawaru, tazawaru an kahfihim, ai yayin da suka karkata. Domin zur asalinsa, so mafi girman abinda mutum zai karkace shine yayi shirka da Ubangiji madaukakin sarki. Da haka sai zamanto az-zur anan dukkan wata magana ta ƙarya, dukkan wani laifi, dukkan abinda mutum zai ƙare kauce. Haka kuma zai iya ɗauka ƙaulan zur, ita ce shahadatu zur, mutum yayi shaida abinda bai ji ba bai gani ba. To wannan Allah madaukakin sarki shi ma ya hana. Kaga anan Allah madaukakin sarki ya ƙarana, ya daidaita shirka da Allah da shahadatu zur, saboda girmanta. Shi yasa hadisi ya tabbata wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abi Bakara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbi'ukum bi akbaril khaba'ir, shin zan ba ku labari ba da mafi girman zunubai waɗanda suke masu girma? Qulna bala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce eh ya rasulullah ba mu labari. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ishraku billah, yin shirka da Allah, wa uququl walidaini, da kuma saba ma iyaye. Wa kana muttafi'an fa jalasa fa qala, ya kasance manzo Allah ya ce shingida ne yake fada musu wannan, sai tashi ya zauna yace ala ku tsaurara wa qawlu zur, da magana zancen zur da shaidar zur, ala wa shahadatu zur, yace ku tsaurara da shaidar zur, wato da shaidar da abinda mutum zai faɗi ƙarya, da abinda zai bada shaida ta ƙarya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce bai gushe ba yana ta maimaita wannan, yace yana ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur, hasar da muka ce ina ma yayi shiru, wato murga mun ji magana ta shige mu cewa waɗannan ababan suna daga cikin manya-manyan laifuffuka a wajen Allah. Imam Ahmad ya fitar da hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi sallah asuba, sai ya tashi ya juyo ya tashi bayan ya gama sallah asuba, sai ya ce Allah madaukakin sarki ya daidaita shaidar zir da shirka da Allah madaukakin sarki. Sai karanta wannan aya, fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur, ku aure cewa azanta na daga bautar gumaka kuma ku aure cewa shedar Allah sai ce hunafa alillahi wato kuna mai tsarkake addini ga Allah ba ku karkata ba izuwa barna kuna ne nufin aikata gaskiya shi yasa Allah yake ghaira mushrikeena bi wanda ba kuna ne hada Allah da wani ba wato ba kuna shirka ba ku zamanto kuna bin Allah kuna kadaita Allah wajen bauta ba ku aikata duk waɗannan ababan da Allah madaukakin sarki ya hana wato huna fa ay mustaqimina alal haqq kuna tsayuwa akan gaskiya kuna karkata zuwa gaskiya domin huna fa kalma ce lafzi ne min al-adidan yana daga cikin kalbani ne wanda zai daukar ma'ana wannan kuma ya dauki ma'anar kishiyar abu zai iya ce huna fa ya kawo alal istiqama zai iya zuwa in aka ce huna fa sai zamanto cewa daidaitu da tsayuwa akan daidai waya kawo alal mai kuma zai iya fada zuwa karkata ga bari dukkan abin da yake ba daidai ba sai Allah madaukakin sarki kamar ya fassara hunafa domin hali ne yace ghairu mushrikeena bi ba kuna hada Allah da wani abu ko menene wannan abun ba to sai Allah madaukakin sarki ya buga mana kuma misali wa'anda suke hada Allah da wani yace wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka ga Allah ya dauki wani abu da ya cancanta ga Allah na bauta ya baiwa wani ko ya hada wani da wani Allah wajen bauta sai Allah ya ce fa ka annama kharra minas samai kamar mutum ne ya fado daga sama wannan kamar mubtada ne yana tabbatar da abinda ya gabata na umarni da kauracewa bautar guma yace domin bautar guma ka idan mutum yayi ta ma'ana kamar ya kharra minas samai sakata ila al-ardi ya fado zuwa kasa bi ma'ana ai ya fado daga imani wanda yake girma ne da daukaka daraja ya fada kaskanci da cikin rani na shirka da kafirci shike fa ka annama kharra minas samai sai fa takhtafuhu at-tayr lokacin da ya fado daga saman sai kuma tsuntsu ya tsuntsaye suka tafke shi a sararin iska a sararin samaniya suka yi kata-kata da namansa suka kaskarya kanshin shi ko kuma auta hawi bihir rihu ko kuma kamar wanda iska ta wurbo shi fi makanin sahiq a waje mai nisa wanda yake halakarwa shi yasa wannan misalin Allah madaukakin sarki ya buga shi ga wanda yake da shirka wasu musulmai suka ce wannan ayat tana da alaka da hadisin Barra wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kafiri ya zo mutuwa mala'ikun mutuwa suka zo wajen shi suka dauke ransa suka hau da ita zuwa sama fala tuftahu lahu abwabus sama ba abu da mishi kofofin sama to mala'iku za su na sama za su tambayi mala'ikun mutuwa da me kuke tafa da shi sai muna tafa da ran wani dan gidan wani dan sai su nemi izini sai a ce wannan mushriki ne kafiri ne kada a buɗe mishi daga can sama sai su sake ran sai su wurgo shi sai fado Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan aya nahu man yushrik billahi fa ta'annama kharra minas samai wanda yayi shirka ga Allah kamar wanda ya fado ne daga sama Allah madaukakin sarki yake ko kuma waɗanda tsuntsaye suka tafshe shi suka yi wurgi da shi fi makanin sahiq al-ba'id domin sahiqa yashaqu suhuqan fa huwa sahiq al-ba'uda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukunci shine wanda ya wannan wanda ya shirka ya fada cikin halaka, ya fada cikin wanda yake iska ta dauke shi ta jefar da shi, sannan kuma ya shiga cikin halaka wa iyazu billah. Wannan yana nuna mana girman shirka, cewa duk abin da mutum zai yi na sako to yake yayi wannan sakon da Allah madaukakin sarki ya daidaita su da shirka. Na farko mai mun san cewa mafi girman sako shine hada Allah da wani. Sannan manzala ya ce da uququl walidai, saba ma iyaye. Sannan kuma shaida zur, mutum bai ji ba bai gani ba ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza, Allah ya kiyashe mu. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa nam Allah madaukakin sarki yace zalik, da wannan ne abubuwan da muka fada na hukunce hukunce. Wa man yu'azzim sha'air Allah, duk wanda ya girmama alamomin bautar Allah, fa innaha min taqwal qulub, lalle hakan yana daga cikin jin tsoron Allah zukata. Lakum fiha manafi'u, abubuwan da muka ambata muku na dabbobin ni'imar can kuna da abin amfani a cikin su, wanda kuke amfana lokacin da kuka koro su a hanya za ku tafi ku je Makka, sannan ku yanka shi shine ila ajalin musamman, zuwa wani lokaci ayyadake za ku hau su za ku yi abubuwa. Thumma mahilluha ila albaytil atiq, sannan wajen da za ku yanka su, wajen da za a yi layya shine wajen ɗakin nan da daɗe, wato ɗakin Allah. Zalika Allah madaukakin sarki ya faɗa mana anan dukkan waɗancan ababen da ya faɗa na hukunce hukunce na aikin hajji da dabbobi da yadda za a yanka da yadda za a raba nama da duk abubuwa. Wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda ya girmama umarnin Allah, ya girmama ibadoji na Ubangiji madaukakin sarki, ya girmama alamomin bautar Ubangiji madaukakin sarki, to fa innaha min taqwal qulub, wannan yana nuna tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa. Wannan yana daga cikin girmama abinda za a yanka, kamar yanda aka ruwaito daga Ibnu Abbas yace girmama abinda za a yanka shine kyautata abinda za ka yi layya da shi da kuma tirke shi kafin layyar, yadda zai iba ya yi tsoka, sannan ka yanka a matsayin kana kusanci da Ubangiji madaukakin sarki da shi. Shi yasa Abu Umama bin Sahal yace mun kasance muna tirke ababen layyanmu a Madina, musulmi sun kasance suna duk abin da kamar tun daga yanzu dabbar da ka san za ka yi layya da ita nan da wata biyu ko uku mai zuwa, to sai ka saye ta, sai ka tirke ta, ka rinka ba ta abinci mai kyau, in sa ne, in raƙumi ne, in rago ne, in ɗan akuya ne, in tinkiya ne, ka kula da shi dare da rana, ya yi tsiba, ya yi mai, ya zama ƙosasshe har lokacin da za ka kai lokacin layya, sannan ka yanka. To wannan yana daga cikin jin tsoron zuciya. Wasu ma suka ce a gabaki ɗaya dukkan wasu alamomi da wannan ɗin da dukkan wani abu da aka ce bauta ne, in ka ga mutum ya ɗauki wannan bautar da mahimmanci, ya bata mahimmanci, ya kula, to wannan yake nuna akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Domin mai tsoron Allah shi ne yake girmama abin da Allah ya girmama, duk abin da in aka ce wannan Allah yana so, ya yi umarni da shi. In ka ga mutum yana girmama shi, yana kula, to wannan yake nuna yana jin tsoron Allah subhanahu wataala. Shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai layya yayi layya da raguna guda biyu masu launin baki masu kaho aka yanka, kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wata dabba mai yankakken kunne ko yankakken hanci ko gurguwa wanda gurguncinta ya fito fili, ko wanda aka yanke kunnanta, ko wanda aka yanke jelarta, ko kuma wanda aka mata wani aka cutar da ita, to duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi layya da su saboda wannan rashin girmama abinda Allah madaukakin sarki ne yace a girmama, ko kuma wanda take kasu zuru, wanda take ashi da rai, wanda take babu tsoka, babu wani abu, ramanniya jagwab mutum a ce ita zai yanka, wannan duk an hana wanda babu mai babu nama a jikinta. Allah ya ce lakum fiha manafi'u, ai a cikin wannan dabbobin su raquma da su shanu akwai amfani da kuke da su, in mutum ya tirke su kafin ya yanka ai za ka sha nonon su, za ka yi amfani da gashin su, za ka hau su, za ka yi duk abin da kai ga dama ila ajalin musamma har izuwa wannan ƙayyadaccen lokacin za ku ta amfani da su, ku hau ku yi duk abin da za ku yi da su. Thumma mahalluha ila albaytil atim, ay mahallul hadi, wajen da za ku yanka ƙarshensa sai kun zo ɗakin Allah wanda yake atik da daddi wanda shine Ka'aba. Amma da Allah ya ce hadayan baligal Ka'aba wal hadaya ma'kufan an yabluga mahilla, Allah madaukakin sarki duk ya faɗi wannan aikin haji wajen tikewar abinda kuka koro wanda za ku yanka hakki ya kai ga Ka'aba, to anan gun sai ku yanka a ranar yawmun nahari, ranar da ake yanka. Kaga wannan duk ya faɗa mana hukuncen hukunce na dabbobin da za a yanka, da kula da su, da lafiyar su, da lokacin da za a yanka, da yanda za a yi aikin haji, duk ya faɗa mana. To sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am. Ubangiji madaukakin sarki yace wali kulli ummati ja'alna mansakan, kowace al'umma mun sanya mata nau'irin nau'in bautarta ko irin nau'in yanda za ta yanka, liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, domin su ambaci Allah madaukakin sarki, su ambaci sunan Allah akan yayin yankan abinda muka azurta su da su na dabbobin ni'imaccen da muka ce a yanka. Fa ilahukum ilahun wahid, abun bautanku shine abun bauta guda daya Allah, falahu aslimu, gare shi za ku miƙa wuya, wa bashirul muhbitin, kuma kai ga buskara ga wanda suke kaskan da kai suke miƙa wuya ga Allah. alladhina idza dhukira Allah, sune wanda duk lokacin da suka ga an ambaci sunan Allah, wajilat qulubuhum, zukatansu yana kaduwa ya rausaya, wasabirina ala ma asabakum, kuma sune masu hakuri akan duk abin da ya same su, wal muqimis salati, kuma suna tsayar da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyarwa daga bangaren abinda muka azurta su da shi. Allah madaukakin sarki yana ba mu labari cewa bai gushe ba, yana umartar al'ummatai daban-daban wajen yin yanka da ibadoji daban-daban da zubar da jini, kuma yana umartar su idan suka zo yanka din ya shar'anta musu kiran sunan Ubangiji madaukakin sarki, wannan a dukkan addinan da suka gabata. Shi yasa Ali bin Abi Talib da Talha da Abi Talha Ali bin Abi Talha da Ibn Abbas, Ali bin Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan, ay idan kowace al'umma mun sanya maka tana da idinta. Ikrama yake ay mansakan ay zabahan, kowace al'umma mun sanya mata nau'i da yanda za ta yi yankanta ta kusanci ga Ubangiji madaukakin sarki. Da Allah ya yi wannan, li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, wato ku ambaci Allah akan abin da ya azurta ku na yanka dabbobin nan, kamar wanda yanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin daga Anas, an zo manzo sallallahu alaihi wasallam da raguna guda biyu wa'anda suke da farare da dugon bakake a jiki masu kauhuna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki kafarsa ya dora akan wuyan daya, ya kira sunan Allah, ya kabbara, ya yanka. Ku kaga wannan kamar tabbiki ne na wannan aya, yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan Allah lokacin da zai yanka kuma ya kabbara. Sai Allah ya ce fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslim, abun bautarku abun bauta ne guda daya, ko da kuwa nau'ikan shara'o'i na annabawa daban-daban ne a shari'ar, wani wata fita nasakhin wani anan ya halatta ayi kaza, wani annabin a shari'arsa bai halatta ayi ba, to wannan biya bambanta ne a cikin nau'in bauta. Amma a wajen nau'in yin da'a da shari'a, amma a wajen kiran Allah da bautar Allah dukkan su sun hadu. Abun bauta abun kira shine shi kadai, Allah madaukakin sarki baya da abokin tarayya. Shi yasa baya muka karanta wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Shi yasa anan yace falahu aslim, ai ga Ubangiji madaukakin sarki ku tsantsanta bauta, ku miƙa wuya ga hukuncin sa da ayyukan da'arsa. Allah yace wa bashirul mukhbitin, mujahid yace al-mutma'innin, ku yi bushara ga wanda suke nutsatsu wajen ambatan Allah. Imam Tsauri yace wanda suke nutsatsu masu yarda da abinda Allah ya hukunta masu miƙa wuya a gare shi. Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa allazina, ya fassara suwaye mukhbitina dinnan, yace sune idza zikira Allahu wajilat qulubuhum, duk lokacin da aka ambaci sunan Allah to sai kaga zukatansu suna rauraya, suna kaduwa, suna firgici. Ai khafat, sai su ji tsorata, suna tsoron saba ma Allah. Kuma duk wanda kaga lokacin da ake ambatan Allah da dokokin Allah zuciyarsa tana kaduwa, to wannan dalili ne akan cikakken yaqininsa da ƙarfin imaninsa. kuma Allah ya siffanta su da haƙuri, yace wasadirina alama asabahu, masu haƙuri min albalaya, da dukkan wata bala'i da ya same su da jarraba wajen yi wa Allah da'a. Duk abin da ya haɗe da su wajen yi ma Allah madaukakin sarki da'a, suna haƙuri da duk wata musiba, ko kuma duk abin da Allah ya jarrabe su na musibu na rayuwar yau da kullum, babu ko da rashi ko da samu, to suna yin haƙuri. Wal muqimin salah, kuma Allah ya siffanta su da cewa masu tabbata da tsayuwa a kan sallah ne, ai suna bayar da haƙƙin Allah na wanda ya wajabta a kansu na bayar da farillai na sallah da dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki ya faranta musu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah ya ce kuma suna ciyarwa daga abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na arzikin halal ga ahalinsu da makusantansu da talakawa da mabukata, suna kyautata wa bayin Allah kuma suna kiyaye dokokin Allah. Wannan shine sabanin siffofin munafikai wanda su aka san haka, to su waɗannan muminai na ƙwarai wanda suka sallama ma Allah sune wanda suke kyautata ibada ga Ubangiji madaukakin sarki, suke haƙuri da faramniya da masa'i da bala'i'ika da Allah ya iya jarraba su da shi, sannan kuma suke tsayawa wajen tsayar da sallah da dokokinta da farallanta a kan lokacinta da dukkan ababen da Allah ya faranta. Kuma idan Allah ya ba su dukiya, suna ciyar da dukiyar su taimaka marasa shi, mabukata da talakawa da makusantansu. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Ubangiji madaukakin sarki ya ce wal buduna raquma ja'alna halakum min sha'airillah, ja'alna halakum, Allah madaukakin sarki ya sanya su gare ku, za ku yanka su ku hau su, min sha'airillah, ko ya sanya ku suna cikin alamomi na bautar Ubangiji madaukakin sarki, lahum fiha khair, kuna da abubuwan amfani na alkhairi da yawa a cikinsu. Fadhkuru smallahi alaiha sawaffa, ku ambaci sunan Allah yayin da za ku tsire raquma, sawaffa suna tsaye da ƙafafu uku, an ɗage ƙafa ɗaya an ɗaure ta, fa idza wajabat junubuha, yayin da suka faɗi suka mutu, fakulu minha, to ku ci ku dafa ku ci daga namansu, wa at'imul qani'a, ku ciyar da wanda suke da qana'a, wanda suka zauna a gida ba sa roƙo, wal mu'tar, da kuma wanda suka zo suka roƙe ku. Kazalika, haka nan ma ni'ima ce Allah madaukakin sarki yayi muku, sakharna halakum, wanda muka hore muku su, za ku hau su ku kama su ku yanka su ku yi abin da kuke so, la'allakum tashkurun, domin ku godewa Ubangiji madaukakin sarki. A nan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana ni'ima da yawa bayinsa, wajen da Allah madaukakin sarki ya halitta mana albudun raquma, raquma kuma ya sanya daga cikin ibadoji da za a yi da su da yawa, wanda ake koro su a taho da su har ɗakin Allah mai alfarma, kuma in an zo a yanka. Wasu malamai suka ce albudu ne dinnan kamar yadda muka za mu faɗa, inna budun min al-ibli, suka ce tsantsar, in aka ce albudu abinda ake nufi shine dangi na raquma, kamar yadda abi isaki wata ruwaya ta zo wal budunu da yiwa dalun din shi ma rufu'a ko wal buduna ko wal budunu wa hadha al ism wa tuma la suka ce khasun lil ibli ya ce banci kawai raƙumi wa sumiyat badana li'annaha tabdun an ambace shi kuma raƙumi raƙuma badana domin za a iya kiwata ta kai iba domin wal badana asim shine iba shi yasa Abu Hanifa da Malik suka tafi inda hu yutlaqu ala ghayri al ibn Abu Hanifa da Malik suka ce in aka ce budun ana zai za a iya sakin sa ba sai raƙumi ba zai iya daukar hatta shanu kamar yanda ya tabbata jumhurul ulama suka tafi akan haka yanda hadisin da ya tabbata a sahihu muslim wanda Jabir bin Abdullah ya rawaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yayin da zamu layya mu hadu mu bakwai akan badana da mu bakwai akan saniya shi yasa su malamin sai suka dauka cewa ai budun din nan zai iya dauka saniya zai kuma iya dauka raƙumi duk da yake wasu sun ce ya ke banta ga raƙuma kawai sai Allah ya ce lakum fiha khayr ay thawabun fid daril akhirah kuna da lada a cikin su a ranar lahira mun mutun ya yanka ko kuma manatu diniya wa dunyawiya ko lahum fiha khayr akwai amfani da yawa a cikin su amfanin duniya da lahira za ku hau za ku yi komai kaga manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ga wani mutum yana kora raƙumarsa yana tafiya a ƙasa yace hau wai haka ta hauta ma kisa shi yana ganin cewa ai badana ce na tanade ta ne dan in kai ta in yi aikin haji in yanka ta a aikin haji bana so in walar da ita manzo Allah yace hasso uku yace kai maza ka hau ta hauta da ma'arufi ya hau to kaga akwai amfani za ku taho da su ku hau za ku tatsi nonan sa ku sha za ku yi komai ko kai a gida ka kirki in saniya ce in raƙuma ce za ka sha nonan za ka hau ka je wata bukata da ita za ka yi wani abu kuma ka jira lokacin ka yanka kuma ka samu lada a wajen Allah wato kuna da za ku yi amfani da su a duniyar ku kuma za ku yi samu lada ta zama alkhairi a gare ku a lahira wanda aka tafi sai Allah ya ce fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah alaiha yayin da kuka zo tsire raƙuma ko kuma kuka zo yanka shanu ko abin da za ku yi layya da su sawaffa sawaffa kamar yadda muka faɗa shine suna masu tsaye a tsaye da ƙafarsu uku domin yadda ake tsire raƙumi ko raƙuma ana tsayar da ita ba a kwantar da ita sai a ɗauki ƙafa ɗaya sai a ɗaure don kar ta gudu amma in shi a yi da a ɗaure shi a haɗa nan ƙafar da cinyar sai a ɗaure sai ta tsaya a tsaye sai a soke ta da mashi a wajen da za a yi tsire inda jini zai fito a ambashi Allah to ku yi haka wannan shi ne sallah shi ne sunna an karɓo daga Muttalib ibn Abdullah ibn Hanqab an Jabir bin Abdullah qala Jabir yace nayi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam babbar sallah kenan yayin da ya gama sai aka zo mishi da rago sai ya yanka fa qala sai ce bismillah wallahu akbar allahumma hadha anni wa amman lam yubassi min ummati yace ya Allah wannan daga gare ni ne da duk wanda kuma bai yi layya ba bai samu damar yin layya ba a cikin al'ummata kaga wannan yake nuna kenan ana ambatan Allah yayin da za a yanka abin haihuwa Ali bin Husayn ya ruwaito ar-Rafi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar layya ya tura guna guda biyu masu kuba masu taho farare masu dugon baki da ya zo ya yi huduba ya gama sallah ya yanka su an zo mishi da wani tsaye daga ciki yana tsaye a filin idi ya yanka da kansa da wuka a hannunsa thumma yaqulu sannan yace allahumma hadha an ummati jami'aha wa man shahida laka bit tauhidi wa shahida li bil baladi yace ya allah wannan ga al'umma ta ne gabaki daya da duk wanda ya shaida cewa da tauhidinka kuma ya shaida na isar da sako قال أعمش عن أبي زبيان عن ابن عباس في قوله فاذكر اسم الله عليها طواف ابن عباس قياما على ثلاثة قوائم سنة إيراقما أكن قففو قدا أفو واندي أكأوري قفت تهبو يقول سيتي بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك لو كتل ذا أيهك وانا الدعاء ما تتبت Imam al-Bukhari ya rubuta da hadisi daga Ibn Umar Lai dan Umar yake cewa annahu ata ala rajulin qad anaha badanatihi wa huwa yanharuha yace Abdullahi dan Umar yazo wajen wani mutum ya kada raƙumarsa a ƙasa yana so ya yanka ta sai Ibn Umar yace ta yadda ita tsaye ka daura kafa daya wannan ita ce sunnar baban Qasim wajen yanka raƙumi na layya wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa iza wajabat dunubuha yani sakatat ila ardi idan aka tsire ta fadi a ƙasa ranta ta tafi ba tana haure haure ba shi yasa a wannan hadisi yace la tu'ajjilun nufusa an tazhar kada ku yi sauri da kun yanka abun yanka ko ku hau fida a ku tsale ta gama shure shure sai ta yi da mutuwa sannan sai a zo a fe'e a kuma fitar da naman da za a daba kuma sannan wajen yankan manzala sallallahu alaihi wasallam in tsira ne in yanka za a yi ya ce a gaggauta a samu wuƙaɗin nan da yawa jini na wuce domin manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ya ce inna allaha kataba al-insana ala kulli shay Allah ya rubuta kautayi akan komai duk abin da za ku kwantata ku kyautata fa iza qaltum in kuka yi niyyar yanka abun yanka fa ahsunul fitla to ku kyautata yanka wa iza dhabhatum fa ahsunuz dhabha in kuka yi niyyar kai kisa to ku kyautata kisan wanda za a wa haddi kenan idan kuka yi niyyar yanka to ku kyautata yankan dan ku ya wata wukarsa ya hutar da abin da zai yanka kaga wannan duk yana nuna cewa lokacin da za a yankan a yi samu abin da yake mai kaifi a yanka bayan kun yanka kun soye fakulu minha to ku ci daga abin da kuka yanka din wa at'imul qani wal mu'tar ku ciyar da alqani wal mu'tar wannan wasu malamai suka ce umarni ne na ibaha wato ba wajibi bane ba wasu kuma suka ce umarni ne na wajibi sai aka ce alqani wasu malamai suka ce wanda ya wadatu yana gidansa bai fito bara ba bai fito koma ba a kai mishi wanda ya kana'a wal mu'tar wanda kuma ya zo ya nuna halin yana so ko da bai tambaya ba wasu kuma suka faɗa aka sun haka wato mu'tani wal mu'tar malamai sun yi sabani da yawa a cikin me ake nufi da shi to anan ne malamai suka samu cewa a wannan ayar idan mutum ya yanka abun yanka layyarsa to ya raba kashi uku kashi yati kashi ya sadakar da ƴan uwa na zumunci kashi kuma daya ya ba fakirai wanda basu da alaka da shi wato anan malamai suka zo cewa ana kasa abinda ka yanka kashi uku kashi ɗaya sai ka ajiye kai da iyalanka ku ci kashi ɗaya kuma sai a rabawa abokai da ƴan uwa kashi ɗaya kuma na uku sai a rabawa fakirai na gari wanda baka da alaka da su ba ƴan uwanka bane na jini ba kawai fakirai ne mabukata kuma sai a musu kashi duk a kai musu domin Allah ya ce fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar hadisi ingantacce ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ne yace inni kuntu nahaitukum an idkhar idkhari luhumul adahi fauka salatin yace da na hana ku ku ajje ku taskance naman layya sama da kwana uku amma yanzu fakulu ku ci waddahin ku taskance ma badalakum yanda kuka so a wata ruwaya fakulu ku ci waddahin ku taskance wa tasaddaqu ku yi sadaka a wata ruwaya fakulu wa at'imu wa tasaddaqu ku ci ku ciyar ku yi sadaka amma dangane da fatu manzo sallallahu alaihi wasallam qatada hadisin qatada bin nu'man aka yace fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bi juludiha wa la tabi'uha ku ci ku yi sadaka da nama kwa iya morewa da buzu da fatun ku yi buzu da shi ku yi wani abu da shi da za ku yi amfani ko ku yi kyauta da shi amma kada ku sayar mai layya baya sayar da fatar da yanka da haka wannan yake nuna Allah madaukakin sarki ya faɗi yanda za a yi tsarin da yanda za a yi yankan kuma ba a yanka sai liman ya sauko an fita idi an dawo daga idi sannan mutum zai yanka kuma yanka ana yin sa kusan kwana hudu kenan ranar yawmun nahar ranar idi da ranar 11 da ranar 12 da ranar 13 wato kaga za a yi sallah in aka yi sallah ranar 10 ga wata 11 12 13 kuma su ne ayyamu tashrik duk wannan ana yanka a ciki kuma zance maki inganci a kowane lokaci mutum zai iya yanka a cikin wannan kwanaki da daddare ko da rana da safe ko da yamma duk zai iya yankawa sai Allah madaukakin sarki yace kadhalika sakharna halakum kuma haka min ajli hadha dan haka dan ku yanka ku yi komai muka hore muku ita ya zamanto ƙaton raƙumi ko ƙaton sa bijimin sa ko ƙatuwar saniya za ku hau ku yi kiwo da su ku yanka ku taɓi nonunan su ku yi duk abin da kuka ga dama Allah ne ya hore da bai hore raƙumi ba kana ganin ya za ka iya control ɗinka ai ga da mutanen ba ta kai raƙumi ƙarfi ba da girma da bai hore ta ba ya za ka yi da damusa ga dukkan sauransu ga kura nan ga talfesi nan lafiyayyen kare ma aka ba ta mai fada aka haɗa ka da shi an haɗa ka da tashin hankali to amma duk girman raƙumi shi kenan Allah ya hore mana shi sai ce la'allakum tashkuru domin ku gode wa Ubangiji maɗaukakin sarki cewa ni'imar da ya muku ya hore muku waɗannan dabbobin duk girman sa ƙaton sa ka je ƙauye sai ka ga yaro ɗan shekara 8 yana jan shi ya kai shi kiwo ya hayo kansa ya dawo da shi gida yana gudu da shi yana jan asirkarsa yana abin da yake so saboda Allah ya hore shi a shiga duk ƙawan da yake jikin saniya a ware ƙafafunta a durƙusa a ƙarƙashi a yi zaman dirshan ana tatsan nonanta duk wannan horewa ce ta Allah kuma Allah ya yi mana wannan don mu gode mishi shine mu gode ni'imarsa mu bautata mishi mu kadaita shi kuma kan mu ɗauki waɗannan ababen su zama wajen yin shirka ya zama wajen kusanci ne ga Allah in za mu yanka domin Allah ba boka ba ba wani ba ba ɗan duba ba ba ɗan bugon ƙasa zai ce mu yanka ana kusanci da yanka kusanci da Allah shi kaɗai da ka duk wata ibada da ta tafi yanka dabba to ana kusanci da ita ga Ubangiji maɗaukakin sarki kuma waɗannan dabbobin guda sunfi huɗuɗin guda 8 to waɗannan samaniya ta azuwa ɗin su kaɗai ake kusanci da Ubangiji maɗaukakin sarki da su wajen wannan yankan ina ganin sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure Ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa da abinda ake faɗa mana da abinda muke ji Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya taimaki shugabannin mu ya ba su ikon imana adalci Allah ka kawo mana zaman lafiya ka kawo mana dauki Allah duk wanda suke cikin halin kakanuka yi Allah ka buda musu, Allah ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka dora mana, Allah ka tajarrabe mu da mummunan kaddara a rayuwarmu, Allah ka tajarrabe mu da abin da zamu iya, Allah ka rufe asirinmu duniya da lahira, Allah ka kare imaninmu, Allah ka kare mu dan girmanka a wanjiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki, Allah ka tarbiyantar da mu tarbiyar musulunci, ka tarbiyantar da ƴaƴanmu da zuriyarmu gabaki daya tarbiyar musulunci. Allah dukkan bukatun bukatunmu wanda muke da su na duniya da na lahira, ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu. Marasa lafiyarmu Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya, iyayenmu da ƴan uwanmu dukkan musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka haskaka kabarinsu, Allah ka sa sun huta, Allah ka sa kabarinsu ya zama dausayi daga dausayin aljanna. Allah idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da kyau da imani, Allah ka sa mu cika da kyau da imani, Allah ka ba mu kwanciyar hankali a gidajenmu, ka ba mu kwanciyar hankali a kasuwanninmu da sana'o'inmu da ma'aikatunmu. Ya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali, Allah ka kare mu daga duk abin da zai firgita mu da duk abin da zai kawo mana tashin hankali, Allah ka kare mu daga gare shi, Allah ka zaba mana shugabanni na gari masu tausayi masu imani. Ya Allah duk wanda kaga zuciyarsa mutumin kirki zai amfanar da mu ya fitar da kasanmu daga cikin matsala, ya Allah ka bashi shugabanci. Allah dan kowace jam'iyya ne, dan kowane gari ne, dan kowane yare ne, dan kowane addini ne, ya zal jalal wal ikram, in dai zaben shi akwai maslaha gare mu da rayuwarmu, ya Allah ka bashi mulkin mu. Duk wanda mulkin sa a gare mu ba zai amfanar da mu ba, ba zai warware mana matsalolin mu na kasan mu da na jahohin mu ba, ya Allah kowaye kada ka bashi mulkin mu. Dan kowace jam'iyya ne, dan kowane yare ne, dan kowane addini ne, ya zal jalal wal ikram. Allah kai ka san mutanen kirki masu gaskiya, Allah ka taimake su. Allah kai ka san wanda za su mana adalci, Allah ka agaza musu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.